This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Alhamis 25 ga watan Yuli na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya ce zai hannunta mulki ga sabbin jini sakamakon matukar kaunar da yake yi wa kasarsa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kare yakin da kasarsa ke yi kan Hamas a gaban Majalisar Dokokin Amurka, yayin da dubun dubatar jama'a suka yi zanga-zanga ta nuna kin jinin Prime Minister a farfajiyar majalisar. Gwamnatin Najeriya ta gudanar da wani taron gaggawa domin tunkarar zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a fadin kasar kan rashin kyakkyawan shugabanci da kuncin rayuwa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira da masanin harkokin siyasa Dr. Samuel Inwazalanga game da jawabin da shugaban Amurka Joe Biden ya yi a daren jiya Laraba, ƴan kwanaki bayan da shugaban ya sanar da janyewa daga takarar shugaban kasa a zaben kasar da ke tafe. Bayan haka za ku ji cewa jami'an tsaron Najeriya sun samu nasarar hallaka ƴan bindiga kimanin 100 a jihar Nejan Najeriya a lokacin da ƴan bindigar suka yi kokarin kai farmaki a yankin Zungeru dake karamar hukumar Bushishi, kamar yadda wani mazaunin yankin ya bayyana.
Wayannan mutanen ne dai suka taso tun jiya muka fara jin labarin su. Waye garin yau kawai sai ga mutanen nan. Haram ba zato ba tsammani. To a gaskiya wayannan sojojin dake saman nan sun bada gudunmawa sosai. Sojoji suna saman tudu suka ga bandit din kawai sai suka fara halin bandi.
To muna tafa da karin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku shirin domin iyali wanda ya tattauna akan tasirin dokar nan ta kare haƙoƙin yara a Najeriya shekaru sama da 20 bayan kafata. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan safiya da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a daren jiya Laraba cewa zai hannunta mulki ga sabbin jini a yayin da yake jawabi ga Amurkawa kan janyewarsa daga takarar shugabancin kasar a zaben shekarar nan ta 2024 a ofishinsa a yayin da yake cika shekaru 50 a cikin siyasa. Biden mai shekaru 81 ya karba matsin lamba ne ta tsawon makonni daga ƴan jam'iyyar Democrat na ya janye daga takarar bayan rashin kwazon da ya yi a lokacin muhawarar ranar 27 ga watan Yuni.
I love my country more. It's been the honor of my life.
Biden yace ina girmama wannan ofishin amma na fi kaunar kasata. Zan iya sadaukar da dukkan rayuwata in yi aiki a matsayin shugaban kasar ku. To amma kare demokradiya yafi kowane mukami muhimmanci. Na samu kwarin gwiwa kuma na samu farin ciki wajen yin aiki ga jama'ar Amurka. Amma wannan muhimmin aiki na karfafa haɗin kanmu ba wai yana nufin bukata ta kawai ba. Biden ya kasance shugaban kasa mai ci na farko da yake neman wa'adin mulki na biyu tun daga shekarar 1968 sa'adda Lyndon Johnson da ke fuskantar matsin lamba kan yadda ya tafiyar da yakin Vietnam kai tsaye ya janye daga takara a ranar 31 ga watan Maris na shekarar. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bada kariya kan yakin da kasarsa ke yi da Hamas a wani jawabi da ya yi wa Majalisar Dokokin Amurka a jiya Laraba. Yana mai sha alwashin ci gaba da yakin kan mayakan Falasɗinawa har sai an samu nasara da kuma dawo da dukkan waɗanda suke garkuwa da su. Duk da cewa ƴan majalisar dokokin na jam'iyyar Democrat kusan 50 ne suka kaurace wa jawabin nasa, Netanyahu ya ce yana da yakinin cewa za a sami nasara kan tattaunawar da ake yi ta tsagaita buɗe wuta. To amma kuma bai bada bayani kan yadda za a sami nasarar ba. A maimakon haka ya dora alhakin ci gaba da yakin akan Hamas da Hezbollah a Lebanon da kuma Houthi da Yemen. To amma duk da haka ya jinjina wa shugaban Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden akan goyon bayansa wajen aikiwa da makamai ga Isra'ila domin yaki da Hamas, da kuma tsohon shugaban kasa Donald Trump na Republican kan dauke ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa Jerusalem da sauran tallafin da gwamnatinsa ta bayar. A daya bangaren kuma yayin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yake jawabi a zauren majalisar dokokin Amurka, dubun dubatar jama'a ne suka tattaru a farfajiyar ginin na Capitol, suna zanga-zangar nuna kin jinin Prime Minister kan yakin da Isra'ila ke yi da Hamas. Kalim Hawa na cikin masu zanga-zangar da yayi tattaki tun daga birnin New York.
The point of our mobilization today is to send a message that Benjamin Netanyahu.
Yace dalilin taruwar mu a yau shine aikewa da sako cewa Benjamin Netanyahu ya aikata laifukan yaki, ba ma marhaban da shi a Amurka, kuma Isra'ila ta kasance mummunar ƙasa saboda yadda suke kisan kiyar shi ga Falastinawa a Gaza. To sai dai kuma da akwai wasu masu zanga-zangar nuna goyon bayan Netanyahu da yakin na Isra'ila, duk da yake masu nuna kyamar sun ninka su. Jeremy na daya daga cikin yan kalilan din dake goyon bayan Netanyahu.
Oh, I'd like to see how he plans on finishing Hamas once and for all because
yace ina son ganin yadda yake tsara ganin bayan Hamas baki daya, saboda ina ganin su ne matsalar. Da zaran an gama da su, to anan zamu yi zancen maslahar zaman lafiya. An samar da tsauraran matakan tsaro a zagayen ginin majalisar dokokin tare da karin karfin jami'an yan sanda daga New York. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
To an jima kadan Murtala Faruk zai dawo da karshen labaran duniya, amma yanzu zamu leka bangaren rahotannin mu. Kwanaki uku bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya yanke shawarar janyewa daga takarar shugaban kasa a zaben shekarar nan ta 2024, shugaban ya yi jawabi ta talabijin a karan farko a daren jiya Laraba don yi wa Amurkawa da ma duniya baki daya jawabi akan matakin nasa. Na tuntubi Dr. Samuel Inwazalanga, masanin harkokin siyasa dan Najeriya mazaunin jihar Minnesota a nan Amurka, akan abin da ya fi jan hankalinsa akan jawabin.
Abin da ya dauki hankalina a jawabin da shugaban kasa na Amerika Biden ya yi ranar 24 ga watan 7 shine ya sanar da mutane daga gidan shugaban kasa akan cewa ba zai ci gaba da takarar shugaban kasa na zaben da za a yi a watan 11, wato watan Nuwamba kenan a wannan shekara ba. Wannan sanarwar dama an yi shi tun ranar Ladi ne, to amma a jarida ne kurun aka yi, yau ne kurun ya fito, ya ga ya kamata ya faɗa ma dukkan mutane a ƙasa, kuma ya ɗauki minti 11 ya yi magana a TV yana bayyana dalilin da ya sa ba zai takarar shugaban ƙasan ba. Ɗaya kenan abin da ya yi. Abu na biyu ya faɗi a cikin jawabin da ya yi shi ne wannan ya kawo ƙarshen shekarunsa wajen 50 yana aikin siyasa, wanda taurin aikin siyasan ya bauta wa ƙasar Amerika domin kawon cigaba, kuma ya nuna cewa shi dan talaka ne, ya tashi a cikin talauci amma kuma Ubangiji ya bashi zarafi har ya kawo wannan mukamin. To zarafin da ya samu, ko da yake a wasu ƙasashe za a ce Allah ne buɗe masa kofa, to amma kur mutum ba zai zauna, ko kuma ƙasa ba za ta zauna ta yi komai ba ta ce wai Allah ne zai buɗe kofin cigaba ma mutane. Dole ne ƙasar su haɗa kai su sa zancen adalci a cikin zuciyarsu akan cewa za su yi amfani da duk abin da yake akwai su ba da zarafi, ko su ba da zarafi ma mutum ya samu ya nemi cigaba yadda shi ma zai zama wani abu, ko da an haife shi shi dan talaka ne. Wani abu kuma da ya faɗi wanda zan ce yana da muhimmanci shine abu mai kyau ne mutum ya sadakar da kansa, ko kuma ya sadakar da burin zuciyarsa domin kawo cigaban ƙasa da tabbatar da ceton demokradiyya a ƙasar.
To Dr. wani darasi ne kake gani ƙasashen Afirka za su iya yin koyi da shi dangane da janyewar da Biden ya yi daga neman takara da kuma ma jawabin nasa?
To zan ce lallai akwai wasu abubuwa da yawa wanda za a iya cewa ƙasashen Afirka za su iya koya da yadda ya janye daga takarar zaɓensa. Na ɗaya, cigaban ƙasa da zai kyautata rayuwa wa kowa da kowa ya fi zarmewan burin mutum ɗaya. Wato zarmewan burin mutum ɗaya shi ne mutum ɗaya ya zauna kurin ya ce shi abin da ya dame shi kenan, in ya samu biyan bukatunsa, in ya so, ko duk ƙasan mutanen suna shan wahala ne shi bai dame shi ba, shi dai ya samu biyan bukatunsa, ya sa manyan kayansa, ya shiga mota ana ta zagawa da shi a ƙasa da sauransu, ko kuma jirgin sama, to shi kenan kurin ya biya bukatunsa ko da mutane suna shan wahala. Abu na biyu wanda zan ce ƙasashe na Afirka ƙasashen Afirka za su iya koyon wani abu daga jawabinsa shine, kowace ƙasa ya kamata ta yi alkawari wa mutanen kasan akan cewa za ta kare mutuncin kansu ba kaɗai mutanen da kuma suke zama yanzu ba amma mutanen da ma ba a haife su ba kuma za a kare mutuncin kansu nan ba don saboda kabilan su ba ba don saboda addinin su ba ba don saboda ko su talakawa ne ko attajirai ba amma saboda su mutane ne masu mutunci kuma Allah ne ya ba su wannan mutuncin to kowace ƙasa ya kamata ta yi alkawari ma mutanen ta haka abu na uku shine akwai bukatan shugabanni su hada kan jama'a domin ya ce ɗaya daga cikin dalilin da yasa yayi bar takara shine yana kokari ya hada kan membobin jam'iyyar Democratic Party a nan America to wannan yana da muhimmanci abinda za a yi domin hada kan mutane yana da muhimmanci sosai kuma ya kamata shugabanni a Afirka su koyi wannan
Dr. Samuel Inuwa Zalanga kenan masanin harkokin siyasa mazaunin jihar Minnesota a nan Amerika. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Gwamnatin Najeriya ta gudanar da wani taron gaggawa a jiya Laraba domin ganin yadda za ta tunkari zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a fadin kasar kan rashin kyakkyawan shugabanci da kuncin rayuwa. Wakilin muryar Amurka ya ruwaito cewa sama da jami'an gwamnatin 40 ne suka halarci taron, ciki har da sakataren gwamnati da mai baiwa shugaban kasa shawara kan lamuran tsaro da kuma ministoci. Taron na jiya ya gudana ne kwana ɗaya bayan shugaba Bola Ahmed Tinubu ta bakin ministan sa na watsa labarai Muhammad Idris Malagi ya yi kira ga 'yan kasar da su ƙara haƙuri kada su shiga zanga-zangar.
Mr. President does not see any need for that. He's asked them to shove that plan.
Malagi ya ce shugaban ƙasa na ganin babu buƙatar yin wannan zanga-zanga ya yi kira gare su da su mayar da wukarsu kube su daina wannan shirin su kuma jira martanin da gwamnati za ta mayar kan buƙatunsu. Kamata ya yi matasan su baiwa shugaban ƙasa ƙarin lokaci domin cika dukkan kyawawan ƙudurorin da yake da su ga jama'a. Zanga-zangar ta Najeriya da ake shirin gudanarwa na zuwa ne makonni bayan zanga-zangar ƙasar Kenya wadda ta bulla sakamakon sabuwar dokar ƙara kudaden haraji lamarin da ya sa shugaban ƙasar William Ruto janye wannan doka da kuma rusa majalisar ministocinsa. A ƙarshe Taiwan ta rufe kasuwannin hada-hadar kudade da kuma makarantu da ofisoshi. Haka kuma ta soke zirga-zirgar jiragen sama a yayin da mahaukaciyar guguwar Gayemi ta ƙara ƙarfi kafin ta yi ƙasa a jiya Laraba. Tuni da guguwar ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ƙasar Philippines kuma ana sa ran za ta mamaye ƙasar China ta kuma ratsa ta yankin Taiwan. Hukumomin kula da yanayi a Taiwan sun ce ana sa ran guguwa mai ƙarfi za ta kasance guguwa mafi girma da aka wato da ta afkawa tsibirin cikin shekaru 8 da gudunta ya kai kilomita 227 a cikin sa'a ɗaya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da wasu 'yan bandaga suka yi yunkurin kai farmaki a yankin Zungeru da ke karamar hukumar Wushishi a jihar Niger, Najeriya, sojojin Najeriya tare da haɗin gwiwar 'yan banga sun yi musayar wuta da su, lamarin da ya yi sanadin kisan 'yan bandaga aƙalla 100 a cewar mazauna yankin. Gwamnatin jihar ta ce za ta ci gaba da ƙara ɗaukar matakan kare duk wani matakin ramuwar gayya daga 'yan bandagar. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jami'an tsaron Najeriya sun samu nasarar hallaka 'yan bindiga kimanin 100 a jihar Niger, Najeriya. Rahotanni daga yankin Zungeru ta karamar hukumar Wushishi na nuna cewa wani gumurzu ne da aka tafka a tsakanin gamayyar jami'an tsaron sojojin Najeriya da kuma 'yan banga a daidai lokacin da waɗannan 'yan bindiga ke ƙoƙarin tsallaka babban titi kusa da ƙauyen Kundu. Wani shaidun gani da ido da ya buƙaci a saka sunan shi ya ce sun ɗauki dogon lokaci ana jin harbe-harben bindigogi a cikin yanayi da ake tafka ruwan sama a wannan yanki. amma daga bisani jami'an tsaron suka samu galabar fatattakar waɗannan ƴan fashin daji.
Farayin nan sun zo wajen mashin 41 abu, to Allah da ikon sa sojojin nan suka zo suka tsaya bakin titi hanyar da suke bi su shiga dajin. To nan bakin titi da aka yi ba ta kashi da su.
Amma kamar sun san mutum ko nawa aka kashe.
Eh, wanda hajjar zagin dai ba su kai kusan daji, saboda sun kwaso da yawa ne, ko mashin da ya uku ne. To kuma da aka yi barin wutan jina ne kawai za a gani sun jura da su.
Shi ma wani mazaunin ƙauyen na Kundu ya ce tun a ranar Talatan nan ne da ta gabata suka rika jin labarin sun tunkaro su, amma sai a ranar Laraban nan kwatsam suka faɗo garin. Sai dai cikin ikon Allah jami'an tsaronmu sun yi nasara a kansu.
Wayannan mutanen ne dai suka taso tun jiya muka fara jin labarinsu. Waye garin yau kawai sai ga mutanen nan haram ba zato ba tsammani. To garin ya informa ne ko ya akai Allahu alam kawai. Sai suka ajiye mashinan suka kama takowa suka shigo cikin wata masara tana nan gab da bakin titi. To a gaskiya wayannan sojojin da ke saman nan sun ba da gudunmawa sosai. Sun sojoji suna saman tudu suka ga bandit ɗin kawai sai suka fara halbin bandit. To daga wannan halbin na bandit ɗin kenan su ma suna halbi sojojin na halbi. Allah ya taimaka dai aka ci galabansu.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce duk da wannan nasara da aka samu akan waɗannan ƴan ta'adda za a ci gaba da ƙara ɗaukar matakai na kariya ga duk wani mataki na ramuwar gayya daga ƴan bindigar. Kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, General Abdullahi Bello Muhammad, wanda ya ce har zuwa yanzu ba su tantance yawan ƴan bindigar da aka hallaka ba.
Wani lokacin ayi nasara ka je ka kwanta ka ga ba yi daidai ba, don abun ba wai an shinye ta gaba ɗaya kenan ba. Kuma irin mu yanda suke ayyukan su za su je su dawo ne, ba su taba yadda cewa an ci su ko sun sake dawa. Abunda za su tara zai fi na dama za su.
A kwamishina, bayanan da muka samu daga can ya nuna ƴan bindigan nan sun kai 100 da aka kashe. Kuna da adadin su?
In an yi irin wannan abun ba, mutum ya fito cikin kwana ɗaya ko biyu ce ga iyakansa, to ba zai je daidai ba.
Har yanzu a lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar ƴan sanda ta jihar Niger akan wannan lamari. Domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin ƴan sandan jihar Wasiu Abiodun ta wayar salula ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tanta waiwa.
Najeriya ta rattaba hannu akan wannan doka cewa ta yadda da ita a matsayin doka da ya kamata duka state su ma su yi amfani.
Akwai masana doka da suka shafi alkalai da lauyoyi, akwai kuma masu yin doka wanda suke sune ƴan majalisa. Ba ka da ilimin law, ba ka da na likitanci, ba ka da na komai za ka iya zama majalisa kuma a ce kai za ka yi ƴan ƙasa law saboda kai.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A shekara ta 2003 Najeriya ta amince da dokar kare haƙƙin ƙananan yara da ta faɗaɗa ƴancin ɗan adam da aka baiwa ƴan ƙasa a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 1999. Duk da cewa an zartar da wannan doka a matakin tarayya, amma za ta iya aiki ne kawai idan majalisun jihohi su ma suka rungume ta suka maida ita doka. An fara gabatar da kudirin ne a shekara ta 2002, amma ba a samu amincewa da shi ba saboda adawa da dokar da majalisar koli ta shari'a ta nuna. A shekara ta 2003 ne tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo ya kafa dokar a hukumance a matsayin dokar kare haƙƙin ƙananan yara ta shekara ta 2003, biyo bayan matsin lamba da masu ruwa da tsaki a kasar da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi wa majalisar dokokin ƙasar. Daya daga cikin dalilan rashin goyon bayan wannan dokar shine an tsara ta ne a kasashen ƙetare, aka kuma buƙaci kowace ƙasa ta rungumi dokar ta kuma aiwatar da ita. A yau, shirin domin iyali zai fara nazarin tasirin wannan doka ko akasin haka shekaru sama da 20 bayan amincewa da ita a Najeriya. Batun da aka gabatar aka kuma yi muhawara akai a babban taron kungiyar lauyoyi mata na ƙasa da aka gudana a birnin Kano. Bayan taron, wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya hada kan masu ruwa da tsaki domin nazartar dokar da kuma inda aka kwana.
Barista Bisisu Ibrahim Suleiman, wacce ita ce shugabar kungiyar lauyoyin mata da ake cewa FIDA a nan Kano, kuma ita ce ma ta bakunci wannan taro da aka yi na ƙasa baki ɗaya a Kano makon da ya shuɗe. Sannan sai barista Ibrahim Shedi, guda ne daga cikin lauyoyi a nan Kano kuma yana cikin shugabannin da suka shuɗe na kungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano din. Sannan muna tare da Malam Aminu Muhammad Adam, wani magidanci ne tunda shi uba ne, an ce dillalin wada shi ya san kuɗin jariri. Za mu fara ita shugaba barista Bilkisu Ibrahim Suleiman. Aja, menene ƙarin bayani ne game da halin da ake ciki game da ita wannan doka ta Child Right Act ko kuma Child Protection Law?
Ita wannan Child Protection Act wacce ta samu asali daga United Nations domin duka ƙasashe su amfani da ita, mu Najeriya ta sa ta rattaba hannu akan wannan doka 2003 a cewa ta yadda da ita a matsayin doka da ya kamata duka state su ma su yi amfani
jihohin Najeriya.
Duka jihohin Najeriya. To ita wannan doka a yadda take dama kamar turmi a tamfani idan ka siyo shi ko shadda, ai za ka kai hotelan ka yanka, idan kai dogo ne a yi maka riga, in jamfa ce, idan zani da riga ne ma kake so, duk za a yanka maka yadda kake so. To ita daman dokar haka ta tsara, duk kasashe na duniya ta ba su dama su je su karɓi wannan doka, su kai ta ƙasar su, su wanke ta, su tsame ta, ta yi daidai da buƙatun su, muradun su, da al'adun su, da addinin su. To mu abin da aka kasa ganewa kenan, saboda in ka haɗa duk al'ummar duniya, ai kowa daban-daban ne. Wani idan aka magana cewa ai aure shekara 18 ya masa daidai, wani kuma bai masa ba. Wani aka ce yaro sai ya yi karatu ya kai wani level, lalle haka al'umma ta yadda, mu wata al'umma ba haka bane. To amma an ce duk abin da kuke so ku je ku tsame abin da ya muku daidai. Muhimmin abu ne yaron nan da ya zama shine mafarin al'umma, a ba shi kariya ta musamman, a ba shi kyakkyawar marhaba, tallafi da zai samu yadda zai samu rayuwar shi ta yi albarka ta yi kyau, ta zama ya zama mutumin nagari da za a amfani da shi, al'umma ta amfane shi, shi kan shi amfani kan shi. To abinda muka kasa ganewa kenan shine ka ci ce ku ce aka yi ta jan lokaci har a nan Kano ba a karɓi dokar nan ba sai 2023,
sai bara kenan,
sai bara kenan, sannan aka karɓe ta a Kano. Sai idan abu ya zo wani alheri sai mu rufe idan mu gabaki daya, sai mu ce ai da su a can al'adar su ce idan yaro abu ya yi bai mishi daidai bai kira police. To mu kuma ba al'adar mu bace, an ci ba mu dama kuma mu cire wannan daga ciki, mu dau abin da yake mai kyau mu amfani da shi. Kuma akwai abubuwa masu kyau wanda addinin mu ne ma ya wajabta wannan, kamar ba dama iyaye su haifi ɗa ba su tsaye da ciyarsa da shansa da tarbiyyarsa ba da karatunsa ba, su san inda yake, su tsara mishi ya zai samu rayuwa mai ingantacciya. Duk yana cikin wannan doka, kuma dama mu addinin ya tsara mana haka, kuma mun ba da addinin, kuma wannan na zamananci aka zo da shi shi ma muka yi.
To barista Ibrahim Shedi, tunda magana ake ta dokar nan, ga ita barista Bilkisu tana ce mana ai dama an ba da dama cewa a cire abin da yake ba a gamsu da shi ba ta fuskar addini ko al'ada ko zamantakewa, a saka wanda ya fi dacewa da wannan al'ummar da ake so a yi wannan doka cikin ta. Ya aka yi har aka yi ta jan lokaci ana muhawara cin shekara ta 2003?
To ba za a ce masana doka ba su fahimci, sai dai a ce su al'ummar ƙasa da kuma masu yin doka ba su fahimta ba. Akwai masana doka da suka shafi alƙalai da lauyoyi, akwai kuma masu yin doka wanda suke su ne 'yan majalisa. Baka da ilimin law, baka da na likitanci, baka da na komai, za ka iya zama majalisa kuma a ce kai za ka yi 'yan ƙasa law saboda kai aka zaba. To kaga wannan su ne masu yin doka.
Amma
alhakin su ne su yi wannan domestication ɗin na law ɗin.
Amma
a kawo ta, a gyara ta, a tsaitsaye ta.
Amma kuma yadda aikin yake kuma suna dogara da kuɗin da ya lauyoyi
kusan with all due respect,
akwai abin da ya shafi shugabanninmu da ƴan majalisunmu na ƙasar nan. Duk lokacin da kaga an matsu da lauya ya ba da wani ra'ayi na shari'a da ya dace a yi, to su suke so su moru da wannan abu. Amma abin da ya shafi ƴan ƙasa su mora su yaba, za ka ga ba a damu da shi ba. Yanzu idan na baka ƙaramin misali, akwai dokokinmu da yawa wanda sun yi tsufan da ya kamata a ce an sabunta su, amma ba su sabunta ba. An yi samaniyoyi da yawa, an yi presentation da yawa na ƙungiyoyin alƙalai da lauyoyi da yawa, duk kuma suna sani ana kiran su a gayyace su, wasu kuma a ba su ma a rubuce, amma ba za ka ga an aiwatar ba. Amma idan yanzu kamar in ka dauko electoral act, kusan duk shekara da za ka yi kusa towa, eh za ka ga an zo an gyaggyara ta. Abin da suke so na interest din su dan samu shortcoming, tunda su ba masana doka bane majority su, za a sa wani abu sai tun je sun ci karo da shi zai a kafin dinsu. To daga an dawo kafin shekara ta zagayo sai ka ga an zo an gyara
shekarar zabe,
eh kafin shekarar zabe ta zagayo sai ka ga an gyara lodin an tare shi. Irin wannan lodin muna da su da yawa, kusan ka ga a takaice ita wannan lodin da nayi wani nazari a kanta, general overview dina na Charles Acton wanda aka Nigeria ta yi ta amince da ita kafin kuma a jidantar da ita a jihohi, ma'ana ka karbe ta a jihar ka ta zama daidai da al'adar ka da Nigeria, kan ka dauko ta gaba daya, zaka ga kusan doka ce da ta zama kamar hatsin bara. Wasu abubuwan na right na fundamental right aka ce a ɗebo su gaba daya, aka ce a yi dusuna da aka biyo su an bayan
wato wasu haƙoƙi ne ko NC da dama kundin mulki
da su a constitution. In fact akwai guraren da an samu ba za ka ga provision ne ma kamar na Islamic law akan abin da ya shafi yara. Tunda a ƙarƙashin dokar tsarin musulunci abin in an zo harkar rainon yaro da sauransu za a ce ana son a duba best interest na yara, kar ya tuntu kar ya galabarsa. To wannan lodin kusan shi ne section na farko-farko da ta fara da shi, duk abin da za a yi a fara duba makomar yaro da masalaharsa. To kaga idan ka ɗauko za ka ga ai duk wanda aka buɗa wa ita ya gani sosai ba zai ce abu ne mara kyau ba. Har ma saboda akwai damar kamar yadda a shi daidai gwargwadon al'adarka da ɗabi'unka da addininka. Yanzu ka ɗauko kamar Kano da muke majority, kusan more than 90% na mutanen Kano musulmai ne. In ka ga nan duk abu duk section ɗin da ka ɗauko in ka je Islamic law akwai irinsa. Da a ce mu da muke ikirari da abin nan ɗin cewa muna bin musulunci, muna da a ce mun yi adopting ɗin namu ma, ba ka buƙatar wannan lodin. Saboda kusan duk abin da yake cikinta sai dai wasu 'yan canje-canje za ka tarar da akwai ana.
To, so mantaɓin wannan muƙala kenan. Idan kuka biyo mu a mako mai zuwa za ku ji abin da baƙin namu suke gani ya janyo gaza runguma da kuma kiyaye wannan dokar a waɗansu jihohin Najeriya. Sai ku kasance tare da mu. Yanzu a madadin baƙin namu barista Bilkisu Ibrahim Suleiman, shugabar ƙungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano, da takwaran aikinta barista Ibrahim Shedi, tsohon ma'ajin ƙungiyar lauyoyi na ƙasa reshen jihar Kano, da kuma magidanci da ke wakilta iyaye a wannan zaman Malam Aminu Muhammad Adam, da jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
Madalla a gaida Grace Alheri Abdu, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A takaice, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Laraba cewa zai hannunta mulki ga sabbin jini, a yayin da yake jawabi ga Amurkawa kan janyewarsa daga takarar shugabancin ƙasar a zaben shekarar nan ta 2024 a ofishinsa, a yayin da yake cika shekaru 50 a cikin siyasa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ba da kariya kan yakin da ƙasarsa ke yi da Hamas a wani jawabi da ya yi wa Majalisar Dokokin Amurka a jiya Laraba. Yana mai shan alwashin ci gaba da yakin kan mayakan Falasɗinawa har sai an sami nasara da kuma dawo da dukkan waɗanda suke garkuwa da su. A ɗaya ɓangaren kuma, yayin da Prime Minister yake jawabi a zauren Majalisar Dokokin Amurka, dubun dubatar jama'a ne suka tattaru a farfajiyar ginin na Capitol, suna zanga-zanga nuna ƙin jinin Prime Minister kan yakin da Isra'ila ke yi da Hamas. Gwamnatin Najeriya ta gudanar da wani taron gaggawa a jiya Laraba domin tunkarar zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a fadin kasar kan rashin kyakkyawan shugabanci da kuncin rayuwa. Wakilin muryar Amurka ya rawaito cewa sama da jami'ai 40 ne suka halarci taron.
Ga masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. a madadin Murtala Faruk Sanyanna da ya taya na gabatar da shirin da Gadi Balawe wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.